Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 17 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labarai.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawadai da fadan da aka washe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sakai da sanadin mutuwar mutane da dama. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi.
Tokanin labaran duniyar kenan, kamar yadda kuka ji, wani hari da aka kai a jihar Kaduna Najeriya ya halaka mutane da dama.
Sakace yanzu ba za mu iya mu ce mutane amma sun fi 20 don akwai wanda ba gani ko ba.
Sannan za mu leka jihar Adamawan Najeriya domin jin halin da ake ciki bayan da hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ba a kammala tattara sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihar ba.
We will look at what has happened, look at the situation, and then get the responding officers to go back and conclude the collation. So within the week, I'm sure that...
Commissioner Yachi Akika za kuma Adamawa don cigaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar da kuma karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara ƙanana. Da mafi duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawadai da faɗan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sakai da ya sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na Hukumar Abinci ta Duniya. Guterres a cikin cewar kakakinsa Stephane Dujarric a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ciki har da ma'aikatan Hukumar Abinci ta Duniya a arewacin Darfur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka. Ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Babban kwamitin likitocin Sudan masu fafutuka tabbatar da demokuraɗiyya ya ba da rahoton cewa an kashe fararen hula 56 da kuma mutuwar jami'an tsaro da dama a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa. Mutuwar ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku ya kara adadin mace-macen zuwa 59. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi. Fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya ɓarke a garin Runji da ke jihar Kaduna, in ji shugaban ƙaramar hukumar zangon Katab Francis Zimbo inda aka yi kisan kiyashin. Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu. Sojoji sun yi mummunar arangama da maharan kuma yanzu haka suna yankin a cewar kwamishinan tsaron jihar Samuel Arwan. Kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kashe-kashen. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi ciki har da haɗin gwiwar soja yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar Sin Li Shanfu a birnin Moscow. Putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni kama daga tattalin arziki zuwa zamantakewa, al'adu da ilimi da kuma ɓangarorin soji. Fadar Kremlin ta wallafa wani faifan bidiyo na taron wanda ke nuna Putin yana gaisawa da Li sannan suka zauna a teburi ɗaya. Ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu ma ya halarta. A makon da ya gabata ne sun ta sanar da ziyarar Li zuwa Moscow inda ta ce zai gana da jami'an tsaro amma ba ta ambaci ganawa da Putin ba. Shugaban Sin Xi Jinping ya gana da Putin a birnin Moscow a watan da ya gabata.
nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. Gwamnatin jihar Kaduna arewacin Najeriya ta tabbatar da aukuwar wani hari da aka kai a karamar hukumar zangon Kataba karshen makon nan. Harin da hukumomin yankin suka ce ya salwantar da rayuka da dama, yayin da wasu dimbin mutane suka jikkata. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aika mana.
Cikin daren Asabar wayewar garin jiya Lahadi ne dai yan bindiga suka afkawa garin Runji dake karamar hukumar zangon Katafta kudancin jihar Kaduna, inda suka kashe wasu mutane da dama. Kuma duk da fitar da sanarwar tabbatar da wannan hari da gwamnatin jihar Kaduna ta yi, shugaban karamar hukumar Mr. Francis Sani ya ce har yanzu fa ba a kididdige adadin waɗanda 'yan bindigan suka kashe ba.
Attack ne an yi attack, da dai aka kashe mutane. A wai dai ana fada da wani bane, mutane kawai sun suka kashe mutane. Attack ce yanzu ba za mu iya mu ce mutane, amma sun fi 20 don akwai wanda ba gani ko ba, bai da ana nan ana nema. Kuma mun ce mutane kada kowa ya doka doka cikin hannunsa. Allah shi ne mai sakaya.
Sai dai kuma kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo ta ce mutanen da aka kashe fa sun haura mutane 30, inji mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Binet.
Kasan Atiyab ne a zangon Kataf, karamar hukumar zangon Kataf, wajen karfe daya yan bindiga suka shigo suka fara harbe-harbe bayan da suka bar garin. Aka samu gawaki guda 33, sannan kuma yawanci gawakin ma a kone suke. Dan ni na je garin kafin a yi janaza na gan su da idanuna.
To amma an jiyo a kama ana cewa tawo mu gama ne aka yi tsakanin jami'an tsaro da yan bindiga.
A yayin da aka yi janaza a wajen banga police ko guda ɗaya ba, banga soja ko guda ɗaya ba, kuma cikin wanda suka zo suka kawo harin nan ba mu ji labari ko an samu ko mutum ɗaya ba. Wannan harin kawai hari ce ta mugunta da muka saba samu a hannun wayannan Fulani masu makaman nan. Amma idan shanu ɗaya ta ɓata ko shanu ɗaya ta mutu, to duk garin nan ba wanda zai samu zaman lafiya. Amma ga yanan an kashe mutane 33, ba mu ga ko soja wajen ba.
Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani wato Niyyar Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman, cewa ya kamata idan irin wannan hari ya afku kawai a bar jami'an tsaro su yi bincike.
In ka ji mutum ya ce yana gani wane ne, ya san me ya yi. Ai, ruwa bai tsamin banza.
Amma in ka ce ruwa bai tsami banza, me kake nufi?
To yanzu kawai kana zaune, mutum sai zo ya kare kai kama dukan ka, me kai mashi?
Kana nufin kamar yadda ake zargi akwai abubuwan da suka shafi ramuwa?
To akwai abubuwa da yawa da suka faru a wurin da. Ko shekaran jiya an kashe wani karamin yaro yana ciwo. An je an sa ma shanu guba, wajen shanu ko tara ne aka ce man da suka mutu, da masiyaya kananan yara guda biyu. Kuma su sun suwa suke hana zaman lafiya kudancin Kaduna.
To ko dai wannan harin yana da alaka da wannan kisan yaro da waɗannan shanu?
To a bari jami'an tsaro su bincika su ba da ansa. Amma wani kawai zai zauna kawai zo ya fito ya ce wai yare kaza ne su kai kaza, wannan maganan banza ne.
Karamar hukumar zangon Kataf na kan gaba cikin ƙananan hukumomin kudancin jihar Kaduna da ke fama da hararen 'yan bindiga, abin da ya sa gwamnati ta jibge bataliyar jami'an tsaro a yankin don ganin ta kawo ƙarshen dukkanin wannan damuwa. Sai dai kuma har ya zuwa yanzu wasu na ganin akwai sauraruna a kaba game da wannan matsala ta tsaro, musamman dai hare-haren da ake jingina su da harin ramuwa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A wannan makon ne dai yarima mai jiran gado na ƙasar Iran da ke gudun hijira ya shirya zuwa Isra'ila a wata ziyara da ke nuni da irin kyakkyawar alaka da mahaifinsa ya taɓa yi da Isra'ila, da kuma tsamin dangantaka ne yanzu tsakanin Isra'ila da Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Reza Pahlavi, ɗan shashi na ƙarshe da ya mulki Iran kafin juyin juya halin Musulunci na shekarar 1979, ya faɗa jiya Lahadi cewa zai isar da saƙonsa da zumunta daga al'ummar Iran. Ministan leƙen asirin Isra'ila, Hila Gamliel, ya ce zai halarci bikin tunawa da kisan kiyashi da Isra'ila ke yi na shekara-shekara da daren Litinin ɗin nan. Har ila yau yana shirin ziyartar wata masana'anta, ya ga bangon Hait al-Burak, sannan ya gana da wakilan al'ummar Bahai da Yahudawan Isra'ila 'yan asalin Iran da ke yankin, a cewarta. Yarima mai jiran gadon sarautar Saudiya jiya Lahadi ya shelanta tura kashi 4% na hannun jarin katafaren kamfanin mai ɗin nan na Saudiya Aramco zuwa wani reshe na asusun masarautar, wanda hakan ke ƙara haɓaka asusunta, yayin da masarautar ke kokarin fadada tsarin tattalin arzikinta ya zarce irin nami dogara ga man fetur. Wannan mataki da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya dauka, wanda kamfanin dillancin labarai na kasar Saudiya ya sanar, ya mallaka hannun jari ga kamfanin saka hannun jari na Saudiya, wanda aka fi sani da Sanabil Investment. Sanabil yana karkashin asusun ajiyar dukiya da aka sani da asusun zuba jari na jama'a. Tura kuɗin zai kuma tabbatar da ƙarfin kuɗi na PIF da kimar bashi, inji sanarwar game da yarjejeniyar. Sai dai bai faɗa wa Sanabil ko PIF irin abubuwan da za su iya saka hannun jari ciki ba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kwamishinan zabenta a Adamawa ya yi karambanin ayyana sakamakon zabe ba tare da an kammala tattara sakamakon ba. Kwamishinan dai a cikin hatsaniyar waɗanda ke hamayya da sakamakon ya ayyana Aisha Binani ta APC a matsayin wacce ta lashe zaben. INEC ta ce don haka ta dakatar da ayyana sakamakon tare da gayyatar duk jami'an zaben don taro a Abuja da zammar sake komawa don ci gaba da aikin tattara sakamakon zaben, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamili Kaya ya aiko mana daga Abuja.
Yeah, we suspended the collection of results because the recent electoral commissioner who was not appointed and not authorized to announce the governorship election result.
Commissioner Labaru da ilmantar da masu kada kuri'a na hukumar Festus Okoye ke cewa jami'in zaben ya sanar da sakamakon ba tare da yana da hurumin yin hakan ba. Da haka har yanzu da sauran magana kenan kan sakamakon.
The returning officer is already in Abuja.
Okoye ya kara da cewa tuni kwamishinan zaben ya iso Abuja don yin taro da shi a Talatar nan, kuma babban jami'in zabe ne ke da hurumin sanar da sakamakon. Hakan nan za a yi taro da sauran jami'ai da suka gudanar da sauran zabe a Kano, Kebbi, Abia da sauransu.
We look at what has happened, look at the situation, and then get the returning officer to go back and conclude the collection. So within the week, I'm sure that
commissioner ya ce hakika za a koma Adamawa don ci gaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben, kuma hakan mai yiwuwa ne ma a fara daga Talatar nan. Tuni dattawa da masu fashin bakin siyasa ke bukatar al'ummar Adamawa su jira mataki daga hukumar zaben da kaucewa duk wani yanayin da zai kawo hargitsi. Dr. Mahadi Abba, wanda malami ne a Jami'ar Modibo Adama, da daga cikin waɗanda ke bin sakamakon zaben da ba da shawarar sauraron hukunci daga hukumar zaben ta ƙasa.
Lallai ba kammala hada sakamakon zabe da aka rage jiya da aka watse ba. To wannan mu ba mu sani ba ko daga baya aka je aka hada aka zo aka zo aka ba mu wannan declaration din, ba mu sani ba. Amma duk wannan shine za a je a tantance a Abuja a sanar da jama'a abin da ake ciki. Muna sauraron abinda Abuja za ta gaya mana. Mu ƴan Adamawa masu bin doka ne, ba mu zaton za a yi wani fitina, mu saurara duk abinda doka ta ɗauka shi za a yi. Yanzu aka ce a tattara gaba ɗaya a tafi Abuja. In an je Abuja, duk abinda ya ka samu Abuja, mu sakamakon da aka gaya mana mu Adamawa da shi za mu amfani da shi.
Aisha Binani ta APC wacce a yanzu haka 'yar majalisar dattawa ce na kalubalantar gwamnan Adamawa Umar Fintiri na PDP a zaben da ya ja zare da ɗaukan hankalin jama'ar ciki da wajen Najeriya. Nasiru Adamili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da washirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadun waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci da rashawa gano gadon marayu haƙoƙin ma'aikata banka ɗozan ba cikin aminci da dai sauransu. A yau za mu ci gaba kan batun yarinyar nan mai shekaru 13 da ta ce malaminta ya yau da rai ta ya yi mata ciki. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumer. Ashirin da ya gabata ne muka kawo muku labarin wata mareniya mai shekaru 13 da haihuwa, wadda ta ce malaminta na allo mai suna Malam Hussein Mai Guduma Bukari ya yaudare ta yi ta fasikanci da ita. Lamarin da ya kai yanzu haka, haihuwa ko yau ko gobe. Duk da yake mun kawo muku sautin malamin da ake zargi wanda ya dage kan cewa sharrin makiya ne kawai, tare da barazanar daukan matakin shari'a idan har ta tabbata ba cikin sa bane. Wannan al'amari dai ya faru ne a unguwar Waterboard dake Jalingo babban birnin jihar Taraba. A yau za mu ji daga bakin matar da suke hannunta lokacin da wannan al'amari ya faru, wato Rabi Dalladi.
To ba mu gane ciki ba, ba mu gane ciki ba sanda ciki ya je wata biyar. To yarinya karama ne mai shekara 13, ban dauka mata zina ba, don ba fita take yi ba, ba yawo take yi ba, ba komi ba. Na ganta tana ta ramewa, sai na ganta na ce ha ya yarinya na kamar sikila yake damunta. Sai na dauke ta na kai ta asibiti, sai doctor ya ce mini ai tana da ciki wata biyar, ita ma bata san ma ciki ne ba. Sai na ce to wata biyar, ta ce eh, ya ce mini eh. Sai na ce sai ce mu zo gida in tambaye ta wa bata ciki, in ce za a zubar, amma cikin nan ba zai zuba ba. Na ce ni kamar ban taba zubar da ciki ba ko na kwana daya, ni ban taba zubar da ciki ba. Sai na ce ai kai ma kamar madadin uba ne, tunda dai kai ma babba ne, kai doctor baban su ne da. To kai sai mu tambaya ga ni ga ita, sai muka tambaye ta, sai ta ce kai dai abunda malamin nan yake mata. Sai ta ce, sai muka ce mata to me yake miki, sai ta ce ai gashi ni yanda suka yi, sai ta mayar mini kamar yanda yanzu na mayar maka. Sai ce to shikenan, sai ce mu tashi sai mu tafi. Da muka taho gida, sai na zo na ce to ke Zainab, wannan abu inda gaske ne malamin nan yake yi, zan ji, in ƙarya ne ma zan ji, in ƙaryanki ne. Ajita ɗaki, sai ta ce mini to na ɗauko waya, na ce ku kawo waya mai recording, aka ɗauko aka kawo. Sai na ce to kira malamin nan ki sanar mishi mu ji, inda gaskiya ne yake yana tare da ke, to zan sani, in ƙarya ne kuma to. Sai ta ɗauko waya, sai ta kira shi, da ta kira shi sai ta ce mana, ya ce ha Zainab ya kwana biyu. Sai ta ce eh, wayanta ne ya samu damuwa. Sai ce to shiru shiru, sai ta ce wayanta ne ya samu damuwa. Sai ce ya addanta na Lagos ta ce ta iya kalau. Sai ta ce to daman ni ma na fa ina so in gaya maka wani magana ne. Sai ce to ke da waye? Sai ta ce ita kadai ne. Na ce mata kar ta faɗa, ta ce muna tare. Sai ce ita kadai ne, wai to faɗa mini. Sai ta ce ni fa ina da ciki. Sai ce to kin faɗa mini kina da ciki, to ya kike son miki? Sai na gaya maka saboda ko zan zo ka zo ka ban magani. Sai ce mata to ta zo. Sai ta tashi sai ta je, duk wayan yana ta rekodi. Sai ta tashi sai ta je, ta je ta same shi. Da ta je ta same shi, sai ce mata to ta nemi wani wanda zai zubar mata da ciki. Ta ce bata san inda za ta nemo ba. Sai ce to akwai makwabcinsa Mubarak, ko zai zubar mata da ciki. Sai ce daga ba kuma ya da, ya ce in ya zubar mata da ciki mutane za su gane, zai faffaɗa wa mutane sunan ta zai ɓaci. Sai dai yanzu kawai ga 2000 ta taho ta zo ta same ni. Sai ta zo ta same ni, ta zo ta gaya mini, na ce kai ni ban taɓa zubar da ciki ba. Sai dai mu ɗauke ta na kai ta muzunan kansu, don na taɓa kai sunansu, na ce ga 'ya'yan marayu a yi ta taimaka mini. Sai na ɗauke ta na kai ta muzunan kansu, muka je muka zauna da shi.
Akwai majalisar musulmi kenan na malamai a nan Jalingo kenan kuka je?
Muka je muka same shi, shi malam Adamu.
To domin jin labari daga tushe, kamar yadda Rabi ta bayyana cewa ta ɗauke ni zuwa majalisar malamai ta Taraba, filin ciki da gaskiya bai ƙasa a gwiwa ba, ya garzaya majalisar, inda ya ji ta bakin alƙalin majalisar wanda ya saurari wannan batu, malam Adamu Salihu.
To kaga dai su yaran da farko da babansu ya rasu, uwan ta tattara su ta mayar da su Yola. Da zaman ya yi tsami a Yola, ta tattara su ta dawo da su gun ita wannan Rabin, dama makwabciyarsu ce. Ita kuma sai ta ɗebo su ta kawo su ta yi rijistan su a matsayin marayu. Idan wani abu ya tashi na taimakawa marayu, a tuna da su. To, ta koma bayan ta abubuwan da suka faru, ita dai ba ta yadda su zauna ba karatu ba da ɗan sana'a. Sai ta kai su makarantar shi malam mai guduma ɗin, Husaini mai guduma. To shi kuma yi ma yana ɗaukan wasu responsibility nasu haka dai, na taimaka musu na matsayinsu na marayu. To kwasan ranar kawai sai na ga takin kimo yarinya ta kamu. Ta ce ai yarinya kam ga abin da ya faru. Ta karanta min kam, na ce ba za mu yadda da wannan magana ba, sai ga wanda ake zarginsa. To sai ta bani numban shi, na kira shi. Na kira shi, na ce daga Muslim Council na yana son ganin shi. yake lafiya nake lafiya amma dai yanzu ba zai yi ba sai washe gari. Yace a lafiya don yana son zai tafi Abuja nake a mun daga mun tashi aiki gaskiya sai gobe 10. Washe gari kafin sun su zo sai zo sai briefing din shi. Sai nake amma ni ban yi concluding ba sai sun zo sun maimaita abinda suka faɗa mu ji abinda zai ce. To ita mata ta tattaro yarinya suka zo sai maimaita kaf abubuwan da yawa kana tsakanin su. Shi kuma ya faɗi abinda ya sani. To abinda ya sani dai shi ne yarinya ta ce ta samu ciki. Sai ta to a matsayinsa na malami sai ta zo wurinsa. Cewa gashi ce a ya za ki yadda da wannan shi baya da wani taimakon da yake bayarwa kan haka kuma baya goyon bayan ta zubar da ciki in kuma za ta yi ba ruwan shi ga dubu biyu ta tafi abinta. To ita kuma sai ta zo ta nuna cewa ai shi yayi ciki. To na yi ta bincike na dai in tabbatar. To kaga a addinin musulunci ba za ka tabbatar da mutum ya yi mu'amalan gina da mace ba sai mutum hudu. Wane ya zo ya gani, wane kira wane. Ko kuma su biyu din su ce sun yi. To shi ya ce shi bai yi ba, ita kuma ta ce ya yi. To mun kuma haga sulhu muke ba hukuma ba ce. To tun da shi ya ce bai yi ba, ita kuma ta ce ya yi, kaga akwai maganar rantsuwa kenan. Sai muka ce to yanzu meye maslaha. Sai ce to muka tattauna da shi muna ce maslaha kaman da ya so ta da aure sai suka ce shi ya tsufa. Da ya neme ta kaman ya so ya aure ta haka. To sai suka ce ya kai shi ya tsufa. To amma yanzu tunda da akwai wancan so din duk da wannan halin da take ciki. In ta yadda sai nace shi ya fita. Sai na kira ta na tattauna da ita nace to yanzu kina gani idan malam yace zai aure ki zaki yadda? Take eh za ta yadda. Nace to da me yasa kike ki tace yayi an ce masa wai tsoho ne wai nace to shikenan.
Ko ta amince za ta
yace eh za ta aure shi. To shi ma sai na kira shi nace su fita su ba mu wuri na tattauna ya ba da fatawansa na ba da fatawana. Fatawansa shine shi zai iya aurenta a yanzu haka halin da take ciki da ciki din. Nace a ni kuma gaskiya fatawana da na sani ba za a yi aure ba sai dai ta bari sai ta haifu sai a ɗora musu aure. To sai ce to shi ya yadda aka kira suka zauna yace shi ya yadda zai aure ta har yayi mata sadaki 100,000. Maganan nan da muke ran Laraba ne. Ranar Alhamis zai ranar Juma'a zai kawo kuɗi mu zamo shaidu. To da ya koma kafin ya isa gida sai magana ta isa gida gidansa kan cewa zai auri wance kuma dama yar iska ce meme abu dai gidansa ya kwaɓe. To ni kafin ma yazo sai wani ya buga mu waya daga gidan akan cewa gashi ne nake a wannan mu ba haka muka yi da shi ba wannan amana ne. Tun da dai ya ce zai aure ta shi kenan kuma ba zai aura ba shi kenan washe gari sai zama ce gaskiya shi tun da dai abun ya zamo ya fantsama kowa ya sani to ba zai aure ta ba.
Masu sauraro, abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Tun zan gugu a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 24 shirin na safe kenan da minti 24 a can Nigeria, Niger, Cameroon da Chadi, a Ghana kuma 5 da minti 24 kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodiyaushe za a iya zuwa shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labari da dumudumunsu. Yanzu kuma bari mu saurari wannan karatun alkur'ani daga bakin yara.
Muhammad Awal Muhammad Lababi di Nazran Primary School. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
رزق الله العظيم كفم قرقري شرن قال عباران دنيا أتكيشي.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawa dai da fadan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa-kai da yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na Hukumar Abinci ta Duniya. Guterres a cewar kakakinsa Stephane Dujarric a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ci har da ma'aikatan Hukumar Abinci ta Duniya a arewacin Darfur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka. Ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi. Yadda gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin Runji da ke jihar Kaduna, ji shugaban karamar hukumar zangon Katab Francis Zimbo, inda aka yi kisan kiyashin. Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu, amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi, ci har da haɗin gwiwar soja yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar Sin Li Shanfu a birnin Moscow. Putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi ga wato karfe 7 kenan a Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin da Allah ya kai mu. Kada a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Kazalika muna nan a Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kan madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da hada mana shirin, sai injiniyanmu Carl Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.